naftire a babban birnin Yamai, jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka saba a duk rana ita yau ranar Juma'a karfe 9 daidai wannan lokaci kenan, 9 na safe zuwa 10, muna kasancewa da babban malaminmu a Sheikh Abdul Malik Al-Malik hafizahullah, domin tattauna mana matsaloli waɗanda suka shafi rayuwarmu ta addinin musulunci da rayuwarmu ta yau da gobe. Kamar yadda aka sani, yau dai muna wato 23 ga watan Jumada Ula shekara ta 1447 bayan hijira Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam
daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. A wancan sati, idan ba a manta ba ko satuttuka da suka gabata, ko mu ce maudu'in dai da malam yake tattauna mana shekaru masu yawa, kusan shekara 3, wato shine maudu'i na mulkin mallaka. An yi darasi kusan 27 yau, ina akan wato halka ta ko ce darasi na 27 za a tashi. A kuma maudu'in da yake a kansa, wato ana magana ne akan tasirin mulkin mallaka dangane da abin da ya shafi addini. To shi kuma an samu halka-halka ko in ce darasi har guda 16, yau za mu tashi darasi na 17. Kuma idan ba a mance ba, za mu tashi akan wato maudu'i ko unwani da yake magana akan hiwar ko al-hiwar, wato at-tatbi karkashinsa kuma al-hiwar, wato tattaunawa tsakanin addinai ko
na'am
abu da shafi tattaunawa tsakanin addinai. To wancan sati na sama wancan kenan, ba wanda ya wuce ba, malam ya fara wato wannan bangare. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya wa malam jagoranci cikin abin da zai karantar da mu ba tare da bata lokaci ba. Akramakallahu wa bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Bonfire, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira, manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da wanda ya bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe. Kamar yadda malam Muhammad Thani ya gabatar cewa ana cikin maudu'i na al-isti'mar, wanda yake ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu wa atharuhu sayyi'a al-fardi wal mujtama, wanda kuma maudu'i ne mun fara shi tun shekaru kamar dai ƙarshen shekara waccan wadda ta gabata da waccan shekara, ga shi kuma yanzu an shigo cikin shekara ta 3, kuma maudu'in bai da alamun ƙarewa, tunda har yanzu ana cikin tasirin mulkin mallaka ne game da addini, ba a ma shiga sauran bangarori ba. To kamar dai yadda muka sani, a satin da ya gabata mun shigo cikin nukta, ko in ce satuttukan da suka gabata mun shigo cikin nukta ta at-tatbi'a, shine abin da suke kira la normalization, yadda za a daidaitawa. Mun yi zancen daidaita karantarwa ta dace da irin yadda su Turawa suke so, sannan kuma ka shigo cikin daidaitar da da'awa don ta dace irin yadda suke so, wanda cikin karkashin da'awa mun ka nuktoci guda 6-7, yanzu kuma ta 8 din ita ce muka ce za mu keɓance ta ta alhiwar, an gane ko? To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya. Kafin mu shiga cikin maudu'in mu gadangadan, akwai nukta guda biyu da za mu yi bayani kansu. Dama mun yi alƙawarin za mu taɓo waɗansu wato maudu'ai waɗanda suna da faɗi ƙwarai da gaske, ɗaliban ilimi za su samu maudu'ai ƙarƙashinsu. Sannan abu na biyu, wancan sati mun fara magana kan Najeriya da irin sabuwar masala da ta ɓullo maganar shugaban ƙasar Amerika Donald Trump, nan ma za mu ɗan ƙara waɗansu abubuwa sannan sai mu shiga cikin mawdu'in mu insha Allahu ta'ala. To game da mawdu'ai waɗanda suna da fadi kwarai da gaske dalibin ilimi zai samu bangarori daban-daban da zai yi bincike a kansu ko ya fadada wato karatuttukan sa. Na farko idan muka duba akwai abin da ake kira al-huquq, an gane ko haƙoƙi kenan. To kaga wannan bangare ne mai fadi kwarai da gaske. Idan an ce haƙoƙi zaka iya bincike haƙoƙi daban-daban, haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haƙƙin iyaye akan ƴaƴa, haƙƙin ƴaƴa akan iyaye, ina fata ana fahimta ta, haƙƙin makwabci, haƙƙin misali dabbobi suna da haƙƙi akan mu, haƙƙin ma shi kanshi bagire ko wurin da muke rayuwa, haƙƙin wato bishiyoyi, haƙƙi kaza, haƙƙi na kaza, ma'ana dai haƙƙoƙin suna da yawa, haƙƙin kanka akan kanka. Wato idan muka duba babi ne mai faɗi kuma za a yi in karatu kanshi da bincike, saboda mi, saboda Turawa sun cika mu da zancen haƙƙi, haƙƙi, haƙƙin mata, haƙƙin yara, haƙƙin waye, kamar dai wannan abun bamu da shi a musulunci. To kaga yin karatu kan wannan a kawo ayoyi da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da bangarin malamai bangarori daban-daban kaga zai taimaka a samu faɗaɗa irin waɗannan abubuwa. To da kuma nuna cewa su ƙarya suke a cikin wannan musulunci shine ya kawo tsari mai kyau, tunda su suna faɗin haƙƙin mutane kuma suna yin makamai ana kashe mutane. To kaga da haƙƙin ɗan adam yake. Kaga ni ƙarya ne. Abu na biyu sai al-khilaf. Mawdu'i na al-khilaf, yan kace al-khilaf sabani. An gane ko? Akwai mawdu'i da muke son za mu gabatar da karatu kan shi, mun yi muqaddima kusan karatu 20 da ko uku ne, shine ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa anwa'uhu wa atharuhu. An gane ko? To shi an ce sabani wuri ne wanda ana bincike akan sa mai yawa. Kaga akwai ikhtilaful mufassirin, sabanin malaman tafsiri, wanda zamu dauki tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari insha Allah, shi muke son mu dauka na muzajan, za a samu mas'ala sun kai kusan mas'ala 977 zuwa mas'ala 1000. An gane ko? To sannan kuma akwai ikhtilaf al-muhaddithin, sabanin malaman hadisi, wanda akwai malami da ake kira Khaldun al-Ahdab ya littafi kan wannan. An gane ko? Kuma akwai ikhtilaful fuqaha, sabanin malaman fiqh. An gane ko? Wanda shi ba an yi rubuce-rubuce kansa masu yawa. In ka diba Sheikh Abdullah bin Muhsin al-Turki, wanda shugaban ya zama shugaban majalisar malamai ta duniya, Rabitul Alamul Islami, sannan kuma masters kin shi yayi ta ne akan wannan. Sannan kuma akwai wani professor na fiqh, ana kiransa Ustad al-Doktor Asadullah al-Zahir a ƙasar Saudiya a Ma'had na Rabita, shi ma yayi littafi akan wannan, cikin littafin shi ya kawo asbab ikhtilafin fuqaha. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yana da littafi Raf'ul Malam an a'immati al-a'la. To kaga dai sabanin fuqaha'u da dalilan da yasa suka yi sabani abu ne wanda yake da muhimmanci. To banda wannan akwai sabanin malaman lugha, akwai sabanin misali malaman nahwu, wanda akwai al-insaf fi masail al-khilaf, akwai sabanin malaman balagha, su kan suna sabani a wadansu masaloli. Banda shi kuma akwai sabani tsakankanin aqidu, sabani tsakanin wagga aqida da wannan aqida, sabani tsakanin wale da wale, ana iya bincike sabani tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa, sabani tsakanin misali sabanin da ake samu tsakanin ƴaƴa da iyayensu ko tsakanin mata da mazajinsu. Almuhimu dai nan ma shi ma al-khilaf kinan bangare ne wanda ana samun bincike mai yawa. Sai abu na gaba bayan wannan, bayan mun samu al-huquq da kuma wato al-khilaf, sai al-fatawi ko al-fatawa, duka ana fada jam'i ne na fatwa. Kaga fatwoyi su ba suna buƙatar ayi bincike kansu, bincike ne wanda ya yi bincike dubu. Misali fatwoyin sahabbai, in kaga dama za ka yi nemi fatawoyin sahabbai ka tattara su, ko ka zaɓi wani sahabi wanda ya fice da fatawoyi. An gane ko? Misali fatawoyin Abu Huraira radiyallahu an, ko fatawoyin Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, ko kuma fatawoyin wani sahabi dai, almuhimu kaga suna da yawa, ko kuma fatawoyi na ƙarni ƙarni, fatawoyi na ƙarni na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, ko fatawoyi na wani malami. Yanzu kaga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafin shi fatawa ya kai mujalladi 40. To fatawoyi misali yanzu ma na mu'asirin ana nan ga yin su, fatawoyin Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin, fatawoyin Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, misali ana tattara fatawoyin su. Ko kuma a'a fatawoyin al-majami'ul fiqhiyya an gane ko kaga da mazhabobi muke da su fatawoyin malikiyya fatawoyin shafi'iyya fatawoyin hanabila fatawoyin abinnan ahnaf ko hanafiyya an gane ko ko kuma yanzu al-majami'ul fiqhiyya majlisin ne na fiqh da aka yi na duniya kamar yanzu fatawoyin majma'ul fiqh al-islami wanda ke karkashin rabitatul alam al-islami ta majalisar malamai ta duniya ko wanda suna da mujalla ta kai tana da hiddowa adadi yanzu adadi ya kai 90 abu da nisan yanzu ma tana yawa sun kai abin nan to kaga da zaka tattara waɗannan mujallu zaka samu bincike mai yawa na malamai na duniya kuma kana ibhuth ko kai bahathin ka na masters ko na doctorate akan waɗannan fatawoyin nasu sannan kuma misali akwai al-lajna da'ima ta kasar Saudiya tana akwai ta buhuth akwai ta fatawa kaga kana tattaro fatawoyin su kai bincike kan su ko kuma a'a majma' al-fiqh al-islami na duniya wanda ke Jidda an gane ki wanda ke karkashin OCE munazzamatu mu'tamar al-islami an gane ko ko kuma akwai yanzu dai ana tayin majami'ul fiqhiyya akwai na Azhar akwai na kasar India zaka ne su dai zaka hada fatawoyin su kai bincike kan su da wajen taqyimikin nasu an gane ko ko fatawoyin wani malami ba dole bane sai majma' to Ibn al-Qayyim da littafi fatawa Imamul Muftina fatawa shugaban masu bada fatawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko to sannan akwai al-ijtihad shi ma nan ana samun bincike mai yawa ijtihadin da wadansu malamai suka yi ko na wasu mazhabobi akan wata mas'ala misali ka tattaro da mas'aloli babban malamin nan na kasar Libya na usulul fiqh Fatih Zaqlam an gane ko yana littafi al-masailul khilafiyya allati khalafa fiha Imam Malik Imam Darul Hijra ba'd al-ku allati infarada biha Imam Darul Hijra Imam Malik al-muhimmu dai ijtihadin da wani malami yayi an gane ko kaga muna da malamai mu'asirin muna da qudama ga zamanin sahabbai ko kuma majami' al-fiqhiyya ijtihadat kin sun kai in an ce fatwa ko fatwa ba dole bane istazamanto ijtihadi ijtihadi kuma istinbatin wadansu mas'aloli ne sababbi tana yiwa wadanda babu su karkashin nassi kenan suna iya shiga karkashin fatwa kuma ijtihadi shi na yake bantuwa sai kuma bangare na biyar don shi da ne nake so in yi bayani shine wato bangaren al-madaris nan ma akwai bincike mai yawa ya an ce madaris ba irin wadanga makarantu da muke karatu ba hakan ga su ma ana iya karatu kansu amma abinda nake ruhi kamar madrasa wadda adda wata mazhaba kaga yanzu kamar madarisut tafsir an yi madarisut tafsir madarisut tafsir tun yanzu misali in ka dauki zamanin sahabbai ai akwai madrasat makka akwai madrasa ta iraq akwai madrasa ta madina akwai madrasa ta kaza kaga kana iya bincike ka fada da bincike kansu koko waɗanda sun ka zo bayan su a karni na kaza madarisut tafsir fi kaza madarisut tafsir fil qarni kaza madarisut tafsir koko a cikin wani yanki ina fata ana fahimta ta to kuma da ra'ayoyin su kaga madarisut tafsir suna da alaka ma wani lokaci da firaq tunda yanzu mu'tazila suna da nasu mazhaba ta tafsiri an gane ko ko manhaj nasu na tafsiri misali kaga mu'tazila khawarij ka fahimta duk wasu firaq dai ko qadima ko mu'asira kaga nan kana iya bincike kansu to sai abu na karshe sai madaris kuma irin wadanga da zamani kana iya bincike kansu madarisul hukumiyya al-madarisul ahliyya an gane ko wa atharuha masalan fi tatwir al-ilm fi al-bilad da sauransu gashi nan dai bangarori daban-daban a auna makarantun mu sawa'an makarantu ne na gwamnati ko na gida da ake cewa na gida a ga tsarin da suke bi da irin ci gaban da suke kawowa da inda akwai kurakurai da abin da ya kamata a gyara da inda akwai rauni da inda akwai karfi bincike ne dai mai yawa karkashin wannan sai kuma abu na gaba na karshe na shidda a yanzu al-manahij wal muqarrarat ya an ce al-manahij wal muqarrarat kamar litatafan da an ce manhaj ma shi kanshi bincike ne mai yawa manhaj kamar yana dauka uslubi mun taɓa bayanin wannan kamar manhajin da Qur'ani ya bi don magance kaza ko manhajin da Qur'ani ya bi don kaza al-asalib wal-asalib ko al-manahij allati ittakhadha al-Qur'an fi kaza fi kaza fi kaza fi kaza fi kaza koko al-manahijun nabawiyya fi kaza fi kaza fi kaza fi kaza fi kaza ko kuma bayan wannan sai a dauki al-manahij bi sifa amma kamar ga wannan tsarin zamani da muke ciki ana dauka al-manahij abin da suke kira wato kamar system to kaga za a iya daukan manhaj na wace kasa kaga manhajin kasa kaza a bangaren siyasa manhajin kasa kaza suna kiran shi strategy wani lokaci na kasa kaza a bangaren ilimi a bangaren tsaro a bangaren shari'a a bangaren kaza a bangaren kaza a bangaren kaza ko manhajin wani malami cikin kowane bangare na ilimi hanyar da ya bi wanda sun ce ana gane manhajin malami ko ya zamanto ya faɗa bi tasrih ko kuma bil istiqra in an bi diddigin abin da ya rubuta sai a gane wannan manhaji ko kuma a dauki manhaj littattafan da ake karantarwa an gane ko kamar yanzu kaga muna karantar da maddodi daban-daban to sai a dauki hanyoyin da ake bi wajen karantar da su sannan ayi taqyim na al muqarrarat bangare kaza muna karantar da mada kaza da littafi kaza shin yayi ne tsarin yake ka gane ko ka dauki yanzu misali ilimin tarbiya ta addinin musulunci da ake karantarwa a makarantun mu ilimi na geography ilimi na kaza ilimi na kaza ilimi na kaza shin tsarin shi akwai inda yake karo da na musulunci ko kuma kaza ga dalilin da suke nuna abin yayi ba daidai bane ko abin daidai ne to kaga wannan in kace zaka dauki ma na kasashe daban-daban manhaj ko kai muqarrara tsakanin manhaj na kasa kaza da kaza kaza ko muqarrar na kasa kaza da muqarrar na kasa kaza kaga bincike ne mai yawa mai fadi kurrai da gaske to amma in dalibin ilimi bai da makama sai kaga abin shi ya takaita kurrai da gaske a wani dan bangare wallahi ta'ala a'lam yanzu sai mu zo zuwa ga nukta ta biyu shine karayin raskwana game da abin da yake faruwa a Najeriya shi kuma akwai nukta guda hudu a yau da nake son in yi magana akan su duk da yake ba tsawaitawa zangi ba saboda ba shine maudu'in namu game da wannan abin da yake faruwa a Najeriya akwai nukta guda hudu nake son in yi magana akan su amma a gurguje na farko akwai tsari na siyasa da strategy da ake dauka guda biyu na farko siyasa da ake kira siyasatu farriq tasud da siyasatu abin nan siyasatul al-hisar sai abu na uku al-harbul barida sai abu na hudu manatiqun nufuz wadanga abubuwa guda hudu su nake so in yi magana kansu saboda suna da alaka da wannan mas'alar ta Najeriya kai tsaye in muka ce siyasatu farriq tasud farriq tasud shine mun ta fadar wannan a cikin karatun da muka yi tele duniya da mun kai karatun siyasoshin diya ko siyasun duniya farriq da larabci shine rarraba hankali ai farriq uqulan nas tasud tasud ne sai aka ce tasud saboda sake ne da sun hadu tasud da sinu ne kenan zaka jagoranci mutane ma'ana in kana son ka jagoranci mutane to sai ka raba hankulansu ka mai da su kenan kutlatun ko kutlun mutasari'a ma'ana bangalori daban-daban masu yakar juna suna fadar da wannan da yaren faransanci divisé pour régner divisé ka rarraba hankulan mutane pour régner ko dan ka jagorance su ko pour mieux régner dan ka jagorance su da kyau an gane ko da yaren English kuma suna kiran wannan siyasa divide and rule divide and rule divide shine ka raba hankulan mutane and rule dan ka jagorance su to ƙaryar da turawa ake yi sai a ce ai na saru suka kawo wannan a ƙarya ne ai cikin Qur'ani akwai wannan kafin turawa su yi amfani da wannan siyasar an gane kuma musamman farko wanda ya fara bayanin ta ba amma dai Fir'auna Allah ya ba mu labari ya gabace su ke kuma kaga mulkin Fir'auna ya gabace na Ingila ya gabace na America ya gabace na Jamus ya gabace na duk kasashen Turai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas yake cewa wato inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi girman ka yayi babakere a bayan kasa sai Allah ya ce wa ja'ala ahlaha shi'an ya maida mutanen ta kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a wadanda ya rarraba hankulan su dan me yayi haka sai Allah ya ce yastad'ifu ta'ifatan minhum dan ya raunata wata jama'a daga cikin su kaga idan an ka hade ma za a yake ka amma in ka raba hankulan mutane idan wadannan za su yake ka sai ka hada kai da wadannan don a yake wadannan ciriya shi yasa kowa sai ya zama cikin tsoro
na'am
mun gane wannan to wannan siyasar ba turawa suka karo ta ba amma abinda yake faruwa a yanzu a kasashen duniya an gane ko birkishin wannan siyasar ne ya kai a yanzu Donald Trump ya fara magana a Najeriya amma ba hakikanin wai yanzu bane abin suke son shi misali malam zamu ba da misali su turawa sun raba duniya irin tsarin su kaga hatta da tsari na geography wanda in mun zo cikin tasirin mulkin mallaka a cikin abin da shi ilmin geography su ne suka tsara wannan kharita ta duniya wanda map da aka yi an gane ko kamar abin da ake cewa chart wannan tsari da an kai mai kasashe iyakoki ai su suka yi wannan su suka rarraba duniya bisa ga irin yadda tsarin su yake so to amma bayan wannan kuma za su ci gaba da raba hankulan al'ummomin duniya don su cimma burinsu. Amma zan ba da misali kafin mu je, bari mu dauki ita America yanzu da Donald Trump yake magana dan nata yana da daɗi ƙwarai da gaske, tunda yanzu su ne suke ganin su ne ke mulkin duniya. Dibo, in ka tayi ƙasar Jamus, Alman kenan, Germany, bayan ƙare yakin duniya na biyu, ai sun raba ƙasar biyu. Russia ita ta yi yaƙi ka'in da na'in ta yaƙi Hitler, tunda har ya kai musu hari a cikin ƙasarsu, kuma suka yi an kai wuta. America bata shiga yaƙin ba sai da ta ga an ci ƙarfin Hitler za a shigo cikin Jamus, sai ta shigo. Ita ta shigo ta yamma, dama Russia ta shigo ta gabas. Bayan an yi yaƙi an ƙare, sai America ta ce ita ai ma ta yi yaƙi, sai aka raba Jamus biyu. Sai kowane ya sa aƙida ta ita. America ta yankin da ta mamaye, an gane ko? Sun ka ɗauki aƙidar 'yan capitalism, capitalism kenan, abinda suke kira ar-rasmaliya, 'yan jari hujja, su ko 'yan communist 'yan Rasha, an gane ko? Sai suka ɗauki aƙida ta communistanci a shiyu'iyya, communism, an gane ko? To sai suka raba ta biyu har aka yi katanga. An gane ko? To wannan katangar zuwa 1989 aka samu, aka ruguza ta, aka haɗa ƙasar. To kenan kaga dibi, saboda sharin America yanzu ita kasar Russia bayan ƙare yakin ta koma can da sojojinta, ta bar kasar mi, ta bar kasar Jamus, amma America har yanzu tana da base militaire a cikin kasar Jamus, bangarori daban-daban hiyada wato base militaire guda 30. Yanzu America tana da base militaire a duniya waɗanda ba ƙasarta ba kusan 800 da wani abu. Amma ka ji yadda suke cewa wai Russia ta zo ta mamaye duniya, Russia tana da wani bagnar wane ne, su 800 da wani abu gare su a duniya. Hatta da Japan da suka saba makamin nukiliya, har yanzu sun aje base militaire su a ƙasar Japan, suna fake da su. Kaga wannan mene ne? Farrikta su. Kaga sun raba kanun 'yan Almaniya don su yi don su ci nasara a kansu. Ba ta ƙare ba, bari mu tai gaba. Kaga yanzu a ƙasar abin nan, Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa. Kaga asalin Koriya ƙasa guda ce. Amma saboda su samu gindin zama, suka je suka taimaka ma ɓangaren Koriya ta Kudu, aka yi yaƙi sai da aka raba ƙasar biyu. Yanzu America tana da base militaire a can, saboda mi? Saboda ta samu gindin zama. Kaga ta raba hankalin 'yan Koriya biyu saboda ta samu gindin zama. China kanta bata tsira daga sharrin su ba. Lokacin da aka yi yaƙe a ƙasar China, yaƙin basasa, sai wata jiha ta ɓalle da ake kira Taiwan. To wannan Taiwan ɗin, yanzu America ta samu abin da take so, sai suka zo suka laƙe bayansu. Yanzu suna goyon bayan Taiwan, jiha guda ba za ta koma cikin China ba. Me yasa suke yin wannan? Saboda suna son su samu gindin zama, har suna cewa idan China ta yi barazana za ta mamaye Taiwan, to su za su taimaka mata. Farrik ta su. Ka gane ko? Idan ka ɗauki ƙasar Isra'ila, asalin ƙasar babu ta, zuwa na anka yi ta a bayan ƙarin yakin duniya na biyu, aka tattaro Yahuda, aka kai su a nan, aka nemi taimako, Ingila ce ke gaba a wannan lokaci, America ta biyo bayanta da sauran ƙasashen Turai, aka zo aka kai Yahudawa. To ai shi wannan project ne na ƙasashen yamma. An gane ko? Me yasa suka kai? Saboda Larabawa ana son a haddasa musu bala'i a tsakankaninsu. Sai aka musu Isra'ila. Yanzu Isra'ila ita ke kontrolin ɗin wannan yanki, America ta huta ba sai ta je ta yi yaƙi da kanta ba. Dama suna cewa kamar shi yaƙi kala uku suke yi. Kana ganewa? Akwai abin da yaƙi wanda kamar yadda masana suke faɗa, akwai wani ma ɗan jarida na duniya na ƙasar Belgium ya faɗi wannan bayani. Yake cewa yaƙin da America take yi kala uku ne. Yaƙi na farko su je su kai sojojinsu, kamar yadda sun kai a Afghanistan, kamar yadda sun kai a Iraki, kamar yadda suka yi a ƙasar abin nan Yugoslavia lokacin da an kai yaƙi a gabacin duniya, kamar yadda suka yi a ƙasar Somalia, sai dai Somalia ba a ci riba ba. Ka san 'yan Somalia barin sun kai sai da suka shigo, suka yi kamar basu da makamai, sai suka yi musu ƙohon rago, aka kama manya-manyan general na America, aka yi musu yankan rago. Ai America da gudu ta hita, shi yasa ba sa shiga a can. Sai dai su kai base militaire, yanzu suna da base militaire a ƙasar Djibouti, suna controlling ɗinsu, suna halbin su. Amma dai su shiga ta ƙasa bai, don yankewa suka yan Al-Shabab, ba ruwansu da general kake. An gane ko? To kenan yanzu kaga yaƙi na farko kenan. Yaƙi na biyu su taimaka ma Turai, an gare ko kaga kamar yadda an kai a kasar Libya kaga America ita ta fara bugun manyan abin nan company barikin soja na kasar Libya guda biyu tunda America ta kawo wannan jirgi na ruwa suka bambin din waɗannan manyan wuraren sannan suka ce ture ta shiga kana fahimta ta zamanin Obama to kiran kaga yanzu wannan abin da suka yi su ne ke yakin amma sai suka ture ta isuwa saboda suna ganin cewa ba su yi asara sojojin su da yawa sai abu na uku shine wanda ya fi musu sauki shine a nemi yan tawaye na ƙasa yawa ko yan bore ko wani yan kidnapping ko wani army rover ko wani abu ko kuma yan traffic waɗanda ke safara miyagun ƙwayoyi sai a ba su kuɗaɗe a ba su makamai saboda su hana ma gwamnatin shakatawa kaga wannan sojojin su busu zo ba su busu yi wani abin nan ba shikenan an biya musu buƙatocin su shine ake kira la guerre par procuration an gane ko to wannan kenan dan haka ashe wannan siyasa ta farriq ta sud akwai ta a bangarori daban-daban America tana yin ta shine yasa take ta kokarin duk wanda yace zai balle za ta yi amfani da wannan dama don ta taimaka mishi an gane ko in ma taimako ne suna iya su taimaka ma in babu yan tawaye to sai a taimaka ma kasashen da suke kewaye da wannan yanzu kaga Venezuela da suka garin akwai arzikin mai a cikinta kuma ba su da iko a kanta kuma tana kusa da su duk arzikin da gare su bai ishe su ba amma yanzu kaga suna kokarin cewa shi wanda ke mulkin kasar bai cancanta ba dan kama kariya ne yanzu har wannan satin nake kallo a TV Donald Trump ya ba da izinin babban jirgi mai daukar jirage na kasar America wanda duk duniya babu jirgin da ya kai shi girma da tsawo wanda ke daukar jirage na ruwa sun tai sun kai shi a kusan iyakar Venezuela wai hujjar da suka fake da ita wai ana safarin miyagun ƙwayoyi zuwa America to ai wannan jirgin ba na wannan abu bane wannan jirgi ne na yaki na duniya kenan kowa ya san yaki ne suke ni suke ne ba muna ganewa to sai ai amfani da kasashe yanzu kaga kamar lokacin da ake nan yanzu an yi juyin mulki a sauran Mali da Nigeria da abin nan da Mali da Burkina Faso da Niger to yanzu kuma kasashen da ke kewaye da waɗannan kasashen nan ake zuwa ana aje bas militar wanda zamu zo cikin lokuta ta ƙarshe mu yi bayanin wannan shi yasa ana jiran damar da za a samu don saboda a zo a kawo hari dan haka wannan abin ba sabo bane dan ya zo a Najeriya dama ita America kullun tana son ta kai bas militar a wani wuri saboda tana da makiya yanzu kaga suna son su aje bas militar ko a ƙasar India ko a ƙasar Pakistan ba su samu wannan ba yanzu suna nan suna so su aje bas militar kuma a ƙasar Afghanistan Afghanistan sun kace ba musu kuɗin ku ba musu komai da ku ba musu kaga yanzu sun kai bas militar a ƙasar Qatar kaga suna so su yi kontusa irin a tsakiya to wannan shine rarraba hankulan mutane yakin Biafra an so a raba Najeriya ta fuskar kaza Sudan an yi mata wannan saboda a raba hankulan mutane a raunata kasashen wannan ba siyasa bace sabuwa kawai sai tsammanin yanzu abu ne wani abu ne wanda ya zo yau a Niger ko a Najeriya ba haka nan bane to sai abu na biyu a gurguje siyasatul hisar siyasatul hisar shine a sa maka abin nan takunkumi wanda dama a siyasa ce in an ga kana da kokarin tabbatar da gaskiya sai mabannata su hade kai to shi al-hisar shi kanshi karatu ne mai yawa akwai al-hisar siyasi akwai al-hisar al-iqtisadi akwai al-hisar al-ijtimai akwai al-hisar al-askari akwai al-hisar al-amni akwai al-hisar al-qada'i akwai al-hisar kaza 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 al-tarbawi kaza 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 al-ilmi al-ta'allumi yana da yawa amma abinda nake so in ja hankali hisar guda uku zan yi magana kan su na farko al-hisar siyasi shine a sa muku takunkumi na siyasa yanzu kaga majalisar dinkin duniya masu kujeran naki kasashe ne guda biyar to kaga wai su in sun ka yarda da abu to duniya ma ta yarda ko baka yarda ba ka yarda cikin su in guda bai yarda da abu ba to bai yi ba to kaga kenan yanzu duk lokacin da kasa take son ta yi wani abu sai su je can sai su kulli sun yi bankin duniya su don saboda su yi controlling su hana a baka kaza koko a hana a sai kayanka kaga hisar ne iktisadi dama tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa ai an yi wannan a Makka muqata'atu quraish an ka hana a saye gare su a sayar musu a aura gare su a auren musu hadda abinci an ka hana a saye musu aka sa su cikin Shaibu bani Hashim aka hana ai cudanya da su kaga hisar ne ijtimai har sun ka zamanto suna cewa ilhis wannan fata a dora ta saman wuta su da kansu suna wani sun ka wani su daga cikin suka ce kai wannan zalunci yayi yawa suka je suka cire wannan abin da aka rubuta an ce ma kafin aje ma an ka iske gara ta cinye wannan takarda din to ba sabo bane haka da aka zo Madina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi barazana a saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takunkumi da tattalin arziki yace la tunfiqu ala man inda rasulillah bari hatta yan faddu kakku ciyar da su sai sun wace kakku ba su yanda shine abinda an kai yanzu da aka yi juyin mulki kasar nan duk mun ga wannan ga hisar siyasi faransa duk inda aka ce za a yi wani abu na diplomasiya in dai tana da ta cewa ta je ta kulli sannan ga hisar iktisadi sun kulle bankuna sun ce ba za a abin ga mutane da kudin su sannan kuma sun yi amfani da kasashen da ke kewaye sun ce kada a bari abinci da ruwa da wuta gaba ɗaya mu mutu saboda biyan bukatocinsu kada fahimta ta sannan ga hisarul askari yanzu gashi kuma suna ta kewayawa kasashen da suke kewaye da mu suna ajin manya-manya makamansu saboda suna jiran taɓaci su shigo kagani dan haka waɗannan abubuwan a cikin addini a alqur'ani a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a tarihin musulunci ba sabon abu bane yana da kyau waya kamata mu san da irin waɗannan abubuwa mu koma mu karanci tarihin kasashen mu da tarihin addini mu dan mu san inda muke muna gadewa ko to sai alhisaru siyasi da alhisarul askari askari shine wannan na kawo sojoji kuma shi ma tun zaman manzo sallallahu alaihi wasallam in ka dibi gazwatul ahzab kamar yadda shinkiti yake cewa ai misali na alhisarul askari saboda mi saboda kafirai ne suka ajiye bambancin da ke tsakankanin su kamar yadda yanzu kowa da kafirai da waɗanda suke saba ma aqida ta sunna suke son duk a aje sabani a hade kai a yaki ahli sunna akai su kasa kaga haka ne kafirin makka da madina da nake waye da madina duk suka hade kai hatta da yahudawa da ke cikin madina aka hade kai da su saboda in an kawo hari tunda akwai munafikai na cikin gida ai haka yahudawa sun kai to ko yanzu akwai wanda gajira a kawo hari a ruguza kasar don saboda a bashi biyan bukata ta Allah subhanahu wataala cikin suratul ahzab yake cewa ya ayyuhallazina amanu fkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا sai da musulmi suka kewaye madina da ramu don saboda kafirai kar su shigo to me ye wani sabo daga cikin irin waɗannan abubuwan ne wani ta strategy waya a ce wani expert ya kawo ta strategy waye ka abubuwa nan strategy tana nan cikin Qur'ani an waɗi kana nan sake da baki to bari mu aje wannan malam sai mu je zuwa ga nukta ta hudu alharbul barida da yawa daga cikin kaga ɗaliban ilimi sai a ce alharbul barida sai ya ce yaƙi mai sanyi kaga wannan hayaliya ce kuma wani sai ce me yasa ba a ce alharbul baridu ba bai san akwai mu'annath lafzi ba ita kalma ta alharbu akwai irin su a larabci ba su da ta'un amma mace ce ko matsayin mace yake an gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa hatta tada alharbu awzaraha Allah bai ce hatta yada alharbu awzarahu ba to alharbul barida shine abin da suke kira da faransanci guerre froide يجرف الوضع مصطلح لي كاجا انك غابو ان بكسب مصطلحين بك كوما cikin inda an kai bayani mi ake rufi da shi gakka je kai bayani shi yasa zaka ga dalibin ilimi shi bai fahimci mustalah ba kuma yace zuwa sharha kaga mi za a yi kenan banna za a yi yawa da english suna kiran sa cold war cold war cold the english c o l d war kuma w AR war shine yaki akwai world kuma shi kuma wancan world duniya kenan W O R L D world an ka ce cold war shine wani mustalah da ake kira guerre froide wanda an samu wannan mustalah ne bayan kare yakin duniya na biyu an gane ko shine wato bayan an yi yakin duniya na biyu ya kare a 1945 a 1945 ana ganewa to sai yanzu waɗanda dama Hitler ya yi so ya amfani da ƙarfinsa ya yaki duniya kuskuren da ya yi sai ya buɗe hanyoyi daban-daban na yaki ta'addudul jabahat sai an ka gane duniyar ce yake son ya yaka sai gaba ɗaya aka haɗe mishi kai ka fahimta so America da Russia ita Faransa dama ya mamaye ta bugu guda na mata ƴan kukawo bum sai ga su ƙasa da yan mamaye ƙasa America ta kawo soja 70,000 ta taimake su ko da sun ka zo Hitler ya kawo bakin iyaka an ka ce kaga abu da hutana sai sun ka koma America kin shiga ta yi a wannan lokaci ana gane ni to da yake yaki ya kare yanzu masu karfi sun koma guda biyu da America da Russia to wannan lokacin sai mustalah na alharbul barida ya taso shine da America da Russia ba za su yaki kai tsaye ba amma ana fahimta ta duk inda kaga ana yaki a duniya a yanzu suke bayan wannan muna ganewa
na'am
suke bayan wannan kuma kowanne daga cikin su yana hankalta mu abin da ma'ana da babba ne ba su hada amma suna tura yaran su kaga ka san ko a film kahin akai ga chef de bandi boss ake kira shi da english boss chef de bandi in ji mutane mu chef de bandi to sai an kare da yan ranke-ranke yan bidala wanda ake cewa yan bidala lokacin da muna yara sannan ta kai tsakanin babba da babba to yanzu ba a kai da babba da babba na ba har yanzu duk yakunan da ake yi tun daga wancan lokaci 1945 duk haka take ciki zan ba da misalai
na'am
kaga a 1962 a 1962
na'am
America ta so ta yaki kasar Cuba an gane ko to ita kuma Cuba kawanyar kasar Rasha ce Rasha ta dauki makamai har manyan makamai na yaki na gaske ta kai a kasar Cuba dole America ta ja da baya kaga wannan da America ne da Rasha ke yaki amma iyakar Cuba an kaso a yakin wannan bata samu ba yanzu America tana barazanar za ta kai ma Venezuela yaki Rasha ta dauki manyan jiragen ta na ruwa na yaki ta kai kusa ga can kaga da America ne da abin ga amma an sanya Venezuela a tsakiya muna ganewa sannan yanzu in ka dauki yakin Korea ta Arewa ka gane da Korea ta Kudu ita Korea ta Arewa duk abin da take yi ta san da cewa tana tare da mi tana tare da Rasha ita ko Korea ta Kudu ta san tana da mi yawa haka yanzu misali in ka dauki Japan da China an gane ko Japan da China akwai matsala tunda Japan sun taba yi ma yan China mulkin mallaka to yanzu ita America dalilin da yasa take aje makamanta sojojinta a can tana cewa za ta kare su ne daga mi daga China amma hakikatan ƙarya ne tana son ta mallaki wannan yankin ne sai abin da yake faruwa to kaga yanzu kenan ita kuma tana kawanyar mi kawanyar Rasha ce kenan yanzu idan aka ce yakin ya tashi ita America ita ce za ta yi yaki da sunan Japan ita ko Rasha za ta taimaka ma China kaga har yanzu ne su din da suke yaki in ka dibi yakin da ya tashi a kasar Isra'ila da Iran Iran kawanyar wace kawanyar Rasha ce ita ko Isra'ila dama wasu suna cewa jaha ce ta America wanda an waje an gane ko ita ke bayan wannan kaga har yanzu ne suke yakin ina fata ana fahimta ta in ka dubi kodan Africa lokacin da an kai abubuwan da an kai in ka duba kasashen da Faransa ma ta yi ma mulkin mallaka akwai waɗanda suna tare da China suna tare da America suna tare da Russia in mun ci America har waɗanda ke tare da Faransa don Faransa diye America ce kawo in ce yarinyar ta ce to idan muka duba yanzu misali kaga sai Kuture yana tare da mi yana tare da kasar Russia an fahimta Modibo Keita na kasar Mali na wancan lokaci yana tare da kasar mi yana tare da kasar Rasha shi ma to amma in ka dibi nan Niger lokacin da an kai siyasa akwai wanda ake cewa Jibubu Bukari akwai kuma Jori shi Jori mutumin Faransa ne kafin ta janye ta bar shi an gane ko shi ko Jibubu Bukari mutumin Rasha ne ina fata ana fahimta to kaga haka ne suke ta bidar wuraren da za su shiga a tsatsagiya to haka yanzu Syria lokacin tana tare da Rasha kaga Bashar al-Assad ita ko America tana taimakama sojojin kasar Lebanon sannan ita ke taimakama kaga ta mamaye Iraki tana can a can kana fahimta ta tana kusa kinin da Iran da tana gani abin da ke faruwa dan haka yaƙe-yaƙen da ake yi a duniya shi kan shi Gaddafi shugaban kasar Libya ai yana tare da Rasha ne Jamaluddin Abdul Nasser dan gane ko da Sadat suna tare ne da wa suna tare da Rasha ita ko America tana tare da Isra'ila don haka duk yaƙe-yaƙen da ake yi bi-ikhtisar shine asalin su in ka duba kawai da America ne da Russia suke yaki amma ba a cikin kasashen su ba dauki Ukraine yanzu Ukraine yanzu da Turai da ake cewa da NATO suna taimaka mata ai America ci da Australia da Canada da su Japan da su America su ne NATO don an tare da waɗanda ba NATO ba wasu ba cikin NATO suke ba amma dai suna taimakawa tunda su Canada su abin ga duk kawayen America ne kana fahimta ta to sannan kuma ita ko Rasha tana wannan bangaren da ita da China da kuma Korea ta Arewa kaga ana tare dan haka a takaicen takaitawa in ka ji an ce al-harbul barida shine abin da ake nufi da shi cold war wanda shugaban kasar George W Bush wata rana da yake son yi wasa da hankalin mutane sai ce I told you na gaya muku the cold war is end yaki wannan tsakanin America da Russia wanda ake yi ta boye ya kare ba gaskiya bane yanzu in ka duba yanzu Mali da Niger da Burkina Faso suna tare da Russia yanzu kuma in ka dibi Benin tana tare da su America su NATO yanzu kuma ana so a aje base militaire na America da na kasar Faransa a kasar Nigeria kaga kenan yanzu su kuma suna so su shigo ta nan shine abin da hakikanin abin da yake faruwa muna garewa sai nukta ta karshe duk da yake lokaci ya tafi manatiqun nufuz ya an ce manatiqun nufuz shine suke kira zone d'influence da faransanci da english suna kiran shi area of influence ko kuma suna kiran shi space of influence ma'ana kamar manatiqun nufuz wurare waɗanda suke da muhimmanci a duniya sai kai kokari ka tattare su sawa'an wurin yana da muhimmanci a siyasance koko wuri ne yana da muhimmanci a tattalin arziki koko wuri ne yana da muhimmanci a samun labarai na duniya to shine ake kira space of influence ma'ana yanzu duk wannan abin da ake yi su turawa suna son su rike wuri ne wanda adda strategy ka gane ko yanzu in ka dubi lokacin da an kai yakin Isra'ila da Iran duk yan kasuwa na duniya sun sani sai da kudin kayan jirage abin ga container sun ka tashi container ka san ko me yasa saboda yakin Isra'ila da Iran ita Iran tana da wani wuri da ake cewa Madiq Hormuz wuri ne wanda mafi yawancin kayan duniya tana ake biyowa da su ta ruwa to ita ko irin in aka yi yaki za ta tare wurin ta hana a wuce to in ta tare a wuce kewaye zai kara maka kaya tsada sannan kuma Yemen suna yaki da ƴan Houthi kuma ƴan Houthi suna buge jiragen da aka suka biyo ta nan kenan kaga yanzu sai container sai da tallumuka kuɗi kaga tattalin arzikin duniya yayi
kasa
an samu matsala ita kanta Turkiya tana da hanya wadda turawa sun ka aza mata ba za a lokacin da bayan sun yake ta sun hana musu su amshi kuɗin abin wucewa fiye da shekara 100 sun ka aza musu doka sai da an ka saka hannu kan wannan a shekarar 2024 ne wannan shekarun suka kare kuma suka hana su fito arzikin bai da ke karkashin kasar su sun hana su ba su da izini sai shekara 100 kaji cuta da zalunci muna gane wannan to manatiqun nufuz kenan yanzu kaga ita America Japan matsayin mantaqatun nufuz take ba kasar ta bace a matar da sojoji haka Taiwan mantaqatun nufuz ce saboda tuni tana da sojoji haka misali yanzu inda take so Afghanistan ta koma bayan ta yi yaki da su haka yanzu misali a Djibouti da sun ka aje base militaire haka yanzu misali in ka dauka a Benin da Faransa ta aje mantaqatun nufuz ce muna garewa kenan sun san akwai arziki a wurin kuma suna da makiyi ko suna son su yi controlling al'ummar dake cikin wannan yankin shine mana taqun nufuz ya kamata daliban ilimi su yi bincike kan irin wannan su san da shi to sai in dawo a ƙarshe game da abin da ya shafi yanzu Najeriya me yasa America da Faransa sun kamar da hankali ga Najeriya dama mun yi bayanin tun yakin Biafra da irin matsalolin da suke faruwa yanzu strategy ce ta canza kan gane ko sun yaki Gaddafi sun sa tsammanin da sun kare da Gaddafi makamman Gaddafi suka shigo Mali da Niger da duk Afrika ta yi ba za ta zauna lafiya ba yanzu kuma al'amarin ya saba ma tunaninsu an gane ko kuma yanzu Russia ta zan kawaye ta fuskar tsaro tana taimakawa China kuma waɗannan kasashen suna kasuwanci a cikinta kenan kaga wannan matsala ce ba za su yadda a taɓa abin nan nasu ba maslahar su ba dai kenan to yanzu tunda wannan bata samu ba yanzu sai an canza wani tsari akwai plan A akwai B har sai da ma sai su yi ana gane ni to yanzu sai suna ganin ita Najeriya za da Benin yanzu kaga Benin sojojin Faransa suna nan kenan kaga dai America tana nan to yanzu kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce suna tattaunawa da Najeriya za su aje base militaire to wannan kuma ɗan Najeriya sun kiyarda to ita America sai ta hito da wani salo yanzu kaga an ce wani fada na coci ya zo ya kai ƙara muna ganewa to yanzu wannan ƙarar da ya kai mi yake so yana yiwuwa an fara kirkisan kristoci ya kai an gane ko tana yiwuwa ita American ita za ta bashi dama da kuɗi don ya kawo wannan rahoton saboda kada ƴan Najeriya su ce ita America ita ta nema ƴan Najeriya suka nema to idan an kai su a kudu wa za su tsari a kudu ga Lakurawa na ana neman a yake su ba a yake su ba ga yanki da Nafin kudu ce inda akwai mai za ku kai sojojin ku abu na biyu wanda ya sa ita America ta fara maido hankali game da Najeriya matatan mai ta Dangote tana da muhimmanci ka san lokacin da an kai ta Dangote ya zuba kudaden shi masu yawa karshe suka so su hana mishi aikin mai sai da suka yi kumiya wasu kasashe suka ce to su suna aika mai a tace suka ga za su yi asara sannan aka yadda ka gane ko yanzu tana tace ganga kusan miliyan ko biyar ne a rana yanzu ana tunanin zuwa gaba za a fada ta kai ganga miliyan 15 kenan za su samu kudade masu yawa to kenan yanzu ki daman Najeriya sai an kai shi a can Amerika a tace ki a Maidoshi yanzu kuma anan ake tace shi kenan yanzu Najeriya ta fara samun sadura kenan kaga dole a maida hankali game da mi game da yakar Najeriya muna ganewa to yanzu wannan kenan kaga yanzu in an kai yakin kaga za su yi controlling din mai da matatan mai na Najeriya sannan kuma waɗannan kasashe na IS yanzu sun ƙara samun gindin zama inda su ƙara kewaye su saboda ana ta shirye-shirye madalla to sannan akwai wani abu ita Najeriya karan kanta suna tunanin wuri ne wanda idan suka tada rikici zai ƙara taimaka musu su ƙara samun saitara kaga akwai ƴan tawayen Kamaru ba a jima da ƙare zaɓe ba kaga rikicin da ke faruwa Falbiya sun tarbe mai gindi hiyari shekara nawa har bai ma sa abin da ke hudi ba shine ce dan jarida da zai yakin neman zabi da ya fara magana sai ce kai wa dan jarida kai yona mun ci abin da ban cewa mi zan ci Allah
na'am
kana jin waka to kenan yanzu suna tare da shi suna ganin ya tsuwa za a iya samun matsala kuma Kamaru za ta iya rikicewa Kamaru tana da iyaka da Najeriya Chad an koro su ita ma tana da iyaka da Najeriya kaga kuma wuri ne wanda an jima ana yaki sun bannata Libya kaga fahimta yanzu Sudan sun rikita ta shiga cikin yaki kana fahimta ta kenan yanzu idan Najeriya ta samu matsala dama suna Benin sun kai sojojin su kenan yanzu Kamaru za ta dauka dama Sudan ta balle sai Chad ta balle sai duk Africa ta yonga ta yamma gaba ɗaya abin da su kama da wuta wannan shine hakikanin abin da ake so akai gare shi kada ku zo kuna muna wani shirmin ban zadi yohi da wasu maganganu na zancen taimako da wai an taba kristoci an yi wani ne ƙarya ne sai ne favorite idan Amerika ta damu da kristocin duniya Isra'ila ta yi bombing din Gaza kamar yadda masana suke cewa coci nawa Isra'ila ta ruguza krista nawa an kai ma ruwan bama ban mai a Palestine mi Amerika ta ce ƙarya ban zadi yohi Allah ya kyauta
yaki ne dai na sun
ku yawa su kudi ne suke nema kuma da wannan suke cin abun ga kuma America dama abin da take so ta bautar da Turai yanzu kaga yakin da ya tashi ita ke taimaka ma Ukraine da ta ga yaki yayi karfi yanzu ta daina taimaka ma Ukraine su kasashen Turai yanzu su ke sayan makambai daga America su ba Ukraine saboda su kare iyakar su dinda ba bugu in zai fara kawo gare su ne zai fara America tana can kuncin ta kaga ta hana musu sai gaskin Rasha yanzu ita ke sayar musu nata da tsada ta hada musu sai man Rasha kuma ita ke sayar musu koko China da India su saye ga Rasha kuma su sai musu da tsada sun hana ta sai san musu abin nan alkaba can Rasha sai san musu alkaba yanzu ita ke kawo musu komi ashe America suna ta kai ta bautar da kasashen Turai ta basu bashi shikenan ta kare da su to wannan ha abu ta ce kahiran ma wa junan su ba ƴan kwalena ba don haka kai ta kanka ka bar tunanin su taimaka ba inda kahiri bai ba kahiri ba shi abin ka kai musulmi wai batu in ji mata ala ayyati hal ma lan nuqta mudud laki lokaci ya tafi nuqta ta alhiwar shine tattaunawa tattaunawa yanzu sun hiddo wani abu da ake kira tatbi'ul hiwar ai normalization na dialogue interreligious shine suke kira da faransanci da ingilishi interfaith kalima ta inter tana nufin abin da ya tashi daga wani yanki zuwa wani yanki kamar international kaga ya tashi daga wasu kasashe zuwa ya kasashe ya mai koma da duniya to shi interfaith kin nan alhiwar turawa yanzu sun gane yakar addinin musulunci sai an canza salo na dubara da wayo sai suka ce to yanzu a to ai interfaith interfaith the English faith kamar faith shine F A E T H yana nufin lafuwa kamar imani da aqida ya za a tattauna tsakanin aqidu to kaga wanga in an ka zo da shi a tattaunawa ma a musulunci mu ba a koya mana tattaunawa tunda musulunci alqur'ani ya ga mana da annabawa sun ka tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna ga ayoyi ga hadisai musulmi ko musu kushe ba suna tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba to ya an ka zo mana don ga abu sabo a ce mana turawa ne sun ka kawo shi to akwai abin da ake nufi amma kafin in faɗi manufar da ake nufi zan faɗi waɗansu abubuwa waɗanda malamai suka shimfiɗa saboda ɗalibin ilimi ya gane cewa tattaunawa akwai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da kristocin da sun ka zo ya tattauna da shirkan makka ya tattauna da yahudawa to me ya sabo ciki anan abin da nake son in ce malam dibo akwai wasu qawaid ma da malamai sun ka azana alhiwar waɗanda ana tattaunawa yanzu in kattahi a Saudiya rabitatul alamul islami suna da bangare na tattaunawa har mutane ake turawa su je kasashen turai a tattauna da kafirai azhar suna da wurin tattaunawa da kafirai to me ya sabo ciki anan sai cikin alqur'ani mai girma zamu iske akwai ka'idodi na hiwar wanda qur'ani ya ishara zuwa gare su na farko daga cikin su akwai abin da ake kira wato shine alqawlu bil mujib Alƙaulu bil mujib shine mujib shine kamar abinda ake cewa positive kamar tabbatar da abinda an kazo da shi mutum ne zai zo da magana to mustalah ne sai sun kace abinda ake nuhi da shi raddu kalamil khasmi min fahwa khitabihi kamar ma mutum raddi cikin magana da yazo da ita akwai wani ilimi na ar da ake kira ar idan su taekwondo to aikido ake ce mishi shi aikido kenan shi ne idan mutum ya zo maka da bugu sai ka juye bugun ya koma zuwa gare shi shi aikin da sun kafi amfani da shi kenan kai to kai amfani da karfin mutum dan kai abin da nashi to alqur'ani yayi amfani da wannan sai suka ce nafar shi wannan abin nan ya alqaulu bil mujib ya kasu gida biyu sun kace na farko shine wato an yaka fi kalamil khasmi sifatun kinayatun an shay'in athbata lahu hukmun fatuthbituhu li ghairi ma athbatahu lahu mutun yazo da wani abu sai ya tabbatar da wani sifa akan wani abu kai sai ka tabbatar da sifa amma ba ga abin da ya tabbatar ba Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yake cewa Allah ya faɗa cikin suratul munafiqun yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal yace mun ce yar yake cewa in sun koma madina al'azzu bai ce al'azizu ba mafi daraja zai fitar da al'adhallu mafi kaskanci bai ce mai daraja ba zai fitar da kaskantacce wai shine mafi daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kaskanci ba ma kaskantacce ba sai Allah ya ce to ba ya ce ba za a fitar da mai daraja zai fitar da mafi daraja zai fitar da mafi kaskanci sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wal mu'min lalle tabbata za a yi haka amma izzar tana ga Allah ne da manzon shi da masu imani kaga da Allah mai da mushi raddi sifar da ya tabbatar to Allah ya tabbatar da ita amma ba gare shi ba nabiyu sun kace ana amfani da shi alqaulu bil mujib an gane ko shine sun kace wato an yaka fi lafzil khusimi kalimatun aw lafzun an gane ko fayahmiluha almujadil ala ghairi muradihi an gane ko ala ghairi muradihi an gane ko ya to ala ghairi muradihi yahtamiluhu al-lafz ma'ana yanzu mutum zai zo da kalima ya amfani da ita sai ka tabbatar da ita amma kai amfani da ita sabanin abin da shi amfani da ita amma lafazin yana daukar wannan ba ƙarya kai ba munafikai a cikin suratul tauba Allah ya ce wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun daga cikin munafikai akwai masu tutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin munafiki bai tutar da manzo ba duk suna tutar da manzo inda suna madina sai dai wata dabanta sai Allah ya ce wa yaquluna huwa udhun suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam udhun kunnaini ko kunya kaga da in baka san التشبيه للبلاغي بكسا هو كالأذن معنى دم مغنى دة الزومي ينا جنتا ma'ana kamar sun dauke shi wani wawa ka san wai gari ake duk abin da an gaya ma kana yarda shi ku musan wani ba in ba wawa bane kyale kana yayi domin banjan mutane laysa al-ghabiy bi sayyidin fi qaumihi inma sayyidu abin nan al-mutaghabi ma'ana wawa bai zama jagora inda da an yi magana kawai kai ta shirme a'a kana sauraron maganar mutane kana kallon aikin su to sai Allah ce qul huwa udhunu khairin lakum shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam udhunu khairin kunnaini amma na alkhairi kenan ma'ana ba wawa bane ya san abin da yake karba sai abin da baya karba kaga sai Allah ya amfani da kalma amma sabanin abin da su suke so su kai gare shi muna gane wannan da kyau sai kuma daga cikin qawaid na hiwar wanda alqur'ani ya tabbatar da su shine abin da ake kira wato mujaratul khasm mujaratul khasm shine ka ci gaba da tahiyya tare da wanda kuke sabawa ba dan ka yadda da duk abin da ya faɗa ba shine sun kace wato huwa التسليم ببعض مقدمات الخصم ان قال لكم لبيان ان ببعض مقدمات الخصم لبيان ان مقدماته لا تنتج ما يريده ka yadda da sashen abinda mai magana ya faɗa amma dan ka nuna mai wannan abinda kai yadda da shi bai isa ba ya tabbatar da dukkan abinda yake so kafirai sun kace annabawa an gane ko in antum illa basharun mithluna ai ko ba komai bane illa mutane tamkar mu kuna ci muna ci kuna sha muna sha kenan bai dace a ce kun fi mu ba bai dace a ce Allah ya muku wahayi ba turiduna anta sudduna amma kana ya'budu aba'una sun kace kuna son ku kanje mu daga abinda iyayen mu sun kazo da shi sun kace fa atuna bi sultanin mubin ku zo mu da hujja mi annaba sun kace musu qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum mu ba komai bane illa mutane tamkar ku kaga ai sun yadda da wannan amma wannan ba shikenu ba walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana baiwa da wanda ya so daga cikin mi, daga cikin bayinsa. Kenan dan muna mutane, kaga sun yarda da wannan, amma ba shike nuna cewa ba Allah ba zai iya baiwa ga wani ba. Muna gane wannan. Sai kuma daga ciki abinda ka'idodin da Al-Qur'ani yayi ishara zuwa gare su na abinda ake kira al-hiwar, shine ake kira wato at-taslimul jadali. Shine ka sakan ma mutun, abinda ban shi ce na sakan ma. Amma ba dan saboda ba, a'a ka yarda. Saboda ka nuna mai abin ai ba zai yiwa ba. Allah yace wato at-taslim bil muhal. An gane ko? Yani li bayani umurun tatarattabu alayhi.
Na'am.
Ka yadda da cewa abin nan bai yiwa, amma sai ka ce to yanzu mun ji mun dauka, in an kai haka to ya za a yi a fita. Allah ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Da dai akwai Allah, wani Allah ba Allahn shi kadai ba, la fasadata, Allah ce da samai da kasai sun baci. Domin bai yiwa masu karfi biyu su tsaya wuri guda, ba a kumandan biyu a cikin bato, inji turawan Faransa. Haka cikin gida ba a mata da miji, kowa ya bada umarni kamar yadda suke cewa ka sa wando mata ka ta sa wando, to namiji ne a cikin gidan, mace ne a cikin gidan. Muna gane wannan, dole sai an samu bada umarni, amma aikata dole sai an samu bada umarni, amma sun ce a'a da uba da 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 kowa, kowa mai tarna a cikin gidan, kai kanka ka san ba shi da alheri a wannan wurin ba. Ai ko gidan karuwai akwai magajiya mai bada umarni, ko daba akwai shugaban yan daba, ko gidan kasu akwai shugaban yan kasu, sarki yan kasu, to ya za a yi a ce a gida inda aka tarbiya kuma babu shugaba, kina a tambade a lalace, wannan shine maqsadkin su. To kaga abin da suke son su kai. Sai Allah ya ce mattakhadha Allahu min walad wama kana ma'ahu min ilah idhan ladhhaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd. Allah ya ce da akwai Allah wanda ba shi ba, wato mattakhadha Allahu min walad wama kana ma'ahu idhan ladhhaba kullu ilahin bima khalaq. In wannan Allah ya halicci kaza, wannan ya halicci kaza, da an samu sabani ko sai hijana shi, wala ala ba'dihim ala ba'd, da sashin allori yayi kokarin rinjayin sashi. To kaga wannan Allah yana nuna musu at-taslimul jadali, domin ai musu bayanin abinda yake rattabuwa, abinda wannan tunanin nasu yake haifarwa. Sai kuma abinda suke kira al-isjal, wanda shi ma al-Qur'ani yayi amfani da shi, shine an kace an yuthbita al-khasmu haqiqatan ala lisani khasmihi. Ka tabba kamar abu na wanda mutun yake musu, sai ka tabbatar da shi akan abinda ya faɗa. Shi kuma al-Qur'ani ya amfani da shi akan tattaunawa ƴan wuta da ƴan aljanna a ranar tashin al-kiyama. Allah ya ce wanada ashabul jannati, ƴan aljanna sun kira ashaban nari ƴan wuta, sun kace an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mu mun samu abinda ubangijin mu yi wani alƙawari na cewa in mun yi imani zamu da aiki na gari zamu samu aljanna. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, shin kun iske abinda kuma ubangijin kuma yake alƙawari da gaske? Qalu na'am, suka ce eh. Shine ake cewa wal haqqu ma shahida bihi al a'da'u, abinda a gaskiya abinda makiya ba sun yarda da shi. Sai ka iske ana rigima, wani sai ya ce shi wallahi gaskiya zai hodi, ka fahimta? Kuma ko da tare da ku shi zai ce zai hodi, to shine wannan abinda yawwa qalu na'am, su da kansu. To kenan kaga tabbat kafiri ma ya tabbatar da abu gaskiya ne. Shi yasa zaka kasashen Turai da ƴan jarida su da marubutan su akwai wanda suke nuna musulunci gaskiya ne, ko sun musulmi ta ko sun musulunta ba, ko akwai wanda suke nuna ai an zalunci kasashen da ba su da karfi, dan haka su za su fito su faɗa. Sai dai ba a cika yawan samun su ba, kuma ba a cika jin su ba, kuma ana saurin kashe su ko a daure su ko a yi musu sharri da kage. Allah ya kyauta. To wannan malam ɗaya shine daga cikin abinda al-Qur'ani ya yi amfani da shi. Sai kuma abinda ake kira daga ciki as-sabru wat-taqsimu. As-sabru wat-taqsimu, intabe, ba a ce as-sabru ba, ba da swadun ba ne. Shi as-sabru shi ne hankuri. Akwai kuma as-sabiru, sabiru, sabiru bil kasri mallan, shi kuma madacci. Sai kuma akwai as-sabru da sa'un da ba'un da ra'un, shi ko ne yana nufin halaka daga as-subur ne. An gane ko? Sai kuma akwai as-sabru da sin, shi kuma yana nufin wato jarraba abu. Galibi ana amfani da shi don saboda sabru al-ghaur, kamar ka auna zurfin abu. To sai an kace as-sabru wat-taqsim, wadansu malamai sun kace at-taqsimu was-sabr, duk dai haka ne. As-sabru ka jarraba, wat-taqsim ka rarrabe, ko kuma at-taqsimu ka rarrabe abu, was-sabru ka jarraba su. To Qur'ani ya yi amfani da wannan a cikin suratu al-an'am, sun kace taqsimu mahallul jadli ila aqsa muntahahu, inda atan rarraba mahallul jadli abinda ake jayayya akan shi ila aqsa muntahahu, sai an kai karshen shi don a nuna lalle tabbas abin nan da kake faɗa babu shi. Misali in ka ce abu yana cikin ɗaki, sai muka duba gabas bamu ganshi ba, muka duba yamma bamu ganshi ba, muka duba dama ko mu ce kudu bamu ganshi ba muka duba arewa bamu ganshi ba muka duba sama bamu ganshi ba muka duba ƙasa bamu ganshi ba don Allah akwai shi to kafirai da suka zo suka haramta waɗansu dabbobi sun ka ce namiji ko mace haramun ne sai Allah ya ce thamaniyata azwaj ai wato ma'aurata ne guda takwas ko nau'i ne guda takwas to ka tambaye su qul adh-dhakaraini harrama amil unthayaini shin mazajen ne an ka haramta ko ko mata amma shtamalat alaihi amhamul unthayaini koko abinda mahaifar ta kumsa dan shi na cikin ciki ne kenan shin da kun ka ce wanga dabba haramun ne shin don saboda yana namiji ne to in dan yana namiji ne ya kamata ku haramta dukkan mazan amil unthayaini koko matan in ko dan yana mace ne kenan duk matan ya kamata su haramta tunda mace mace ce namiji namiji ne amma shtamalat alaihi arhamul unthayaini koko dan saboda ya zauna cikin mahaifa ta kunshe shi to ai da namijin da macen duk su zauna cikin mahaifa kaga babu hujja ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين باب هجة سينزو انتقل من الدليل العقلي إلى الدليل النقلي أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا koko kun kasance masu shaida Allah ya muku wasici da wannan kenan kaga babu hujja wanda hankali yake da ita kuma babu hujja daga wajen Allah kenan a ƙarshe babu hujja
ware
sai abu na ƙarshe cikin tattaunawa wanda alqur'ani ya ishara zuwa gare shi abin da ake kira al-intiqal shine ka tashi daga wata hujja zuwa wata hujja in ka ga mutun gigitacce na shina son shi wasa da hankalinka sai ka bar hujjar da za ta baku wahala kawai ka je zuwa ga wanda a fili take wannan ya zo a cikin suratu abin nan cikin suratul baqara Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an atahu allahul mulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha yati bi ash-shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafara sarkin da ya tattauna da annabi Ibrahima kaga da Allah ya ce rabbi alladhi da Allah yake bada labarin Ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda kirawa yake kashewa ya ce qala ana uhyi wa umit ni ma ina rayuwa ina kashewa sai kamo wani mutun ya kashe ya bar wani kaga wannan yayi wasa da hankalin mutane shi ba kashewa na yi da rayuwa ba a'a shi cire ma wani rai na yi kuma ya sace wani to qala ibrahim fa inna allah yati bi ash-shams min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib yace allah yana fiddowar rana daga gabas ta fadi amma kai hiddo taka daga mata fadi gabas kaga wanga a hini shi kowa da ganewa shi yasa in kaga mutun gigitacce na sai ka hiddo hujjar da kowa yana gane ta malam ana nuna mini lokaci yayi game da tattaunawa malamai sun yi rubuce-rubuce akwai littafi min balagatul qur'an na ahmad badawi shafi na 281 ya kawo bayani kan aljadul qur'ani kuma al-sheikh muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimahullah jami'al muslimin yayi littafi adabul bahthi wal munazara wanda yayi shi ne a jami'an madina kamar dan a karanta da shi a jami'an madina littafi ne wanda zaka isa ne ka'idodin da aka mace mungu an gane ko a tattauna da shi a bashi hujjoji a girgiza shi sai ya girgiza a daga shi sama sai a buga shi ga kasa shi hushe kamar kwado dan ya kamata mu jawurki abin muka faɗa da mutu dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kusa Allah subhanahu wataala ga fasta mu sai sati mai sama sai sati na sama ya Allah ya kai mu rai
ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga yadda wato bayani ya koro dadi kuma lokaci yayi dai na son mallam insha Allah zuwa sati mai zuwa za a ƙara su wannan ihwar bai kare ba
ihwar ke a ni abinda ni gani dai saboda yanzu an faɗe su ne da gaggawa ana iya ai matashiya da su ya dan yi matashiya da su a faɗe su yadda mutun zai jin su da kyau sannan kuma sai a dora cikin at-tatbi' tunda akwai tatbi'ul mustalahat akwai tatbi' al-alqab su ne su kai muna saurara cikin at-tatbi' insha Allah
ba kiran uwa masu kallon mu da sauraron mu to tunda lokaci yayi anan ya kamata mu dakata abinda muke cewa Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi cikin wannan abu da ya fadakar da mu bayanai ne masu tarin yawa ya kamata tunda dai ana samu ana maimaitawa kuma an dauka za a watsa shi a cikin WhatsApp wato dan a ƙara saurara domin darasi ne mai fadin gaske mai yawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi sannan muna addu'a ga wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa wannan gidan tele da radio na bonfire albarka da sauran wato gidajen tele masu yada addinai na musulunci.
Amin amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya tammaki musulunci da musulmai ya karya kafirci da kafirai.
Amin.
Ya sanya kuma duk abin da ake gaya mana wanda yake na amfani mai aiki da shi wanda yake kuma na daukan izina ne wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon nisan tarsa.
Amin.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.